Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai muke dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Daya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a yankin Sahila irin wannan lokaci na bayan kammala ayyukan noman damana shine wutar daji. Wutar daji na wanzuwa ne ta hanyoyi da dama kuma tana haifar da illoli masu tarin yawa. Game da wannan lamarin na sadu da shugaban ma'aikatar gandun daji ta gundumar birnin Kwalli kuma ga irin yanda ya soma da gabatar da kan shi kamin ya ci gaba da bayani.
Ni ne Ilyasu Musa, shugaban ma'aikatar gandun daji a nan Kwalli. Lalle muna cikin lokacin sanyi, lokacin iska, damuna ta kare, yanzu iska ya fara, akwai ciyawa sosai a daji, cikin gonaki da cikin makiyaya, kuma ana samun wutar daji tana tashi lokaci zuwa lokaci.
To muna yi musan menene ke haddasa wannan wutar daji a irin wannan lokaci?
Abubuwan da ke haddasa wutar daji dai suna da dama, amma akasarin su duka kama ganganci. Mutane daga zuwa daji su yi aikin gona sai su umhani da wuta su barta. Yara masu zuwa harauta sarani haka suna gashin yan bushayen su yan kusa sai su tsaya su bar huta suna haddasa hutar daji.
Menene illar wannan hutar daji?
To ita wannan hutar daji illar ta dai ta harko kaga ciyawar da anka bari duka cikin daji abin bisa shan musu umhani da ita sai huta ta kone ta mamaye cikin gonaki duka ba a samu ai umhani kuma ta kone ta mamaye ta halaka duka abincin da bisa shi kamata su umhani da su sannan hatta da kwarin daji da ka gani gidajen su na gidaje gare su su kone su halaka wasu su zaminta ba su da gida kenan sun zama kama komai ya samu su an kwatsar da gidan su sannan kuma ita wannan hutar daji kaga tana kone itatuwan da duk taidai da su su sabara su geza duk inta ta hudu itatuwan da duk adadin mai rai icce ne kwaro ne kaga duk sai ta kare da shi ta mamaye shi ta kone.
Muna yi musani kasa ita wannan hutar daji ba ta kama su illa
kasa ita kasa wagga da muka umhani da ita muna noma to karhinta ya jandanta da takin nan nata na ciki da kwari akwai rayuwa akwai cikin kasa sosai to duk wannan in ta kone ta halaka zaka ganin komai nashi na production ki da shi kai duk komai nashi na umhanin shi zai ja da baya sosai
muna musan kamar anan cikin kasan mu musamman irin wannan lokaci ya kama ya kuce yallako dakar da mutane game da dokokin da ya kar wannan dabi'a ta haddasa wutar daji
irin wannan lokaci duk in ya kama abu na harko da muke muna umhani da ma'aikacin radio nanan kamar su radio niya nan da ka gani duk ita ce a kai gaba bisa kai ga wannan dan daukan mu na hili musamman na sati duka mu zo mu yi zancen abinda duke damun mutane to wanga lokaci in ya kama muna zance bisa hutar daji mutane ya kiran yawa suna yi muna tamboyi su ji kaka kamata ai duk matakan da kamata a dauka duka daga nan ana daukar su kuma duk in munka samu dama ta mu gamu da hakimai tare da mutanen gari bisa kai ga wani aiki to muna umhani da wannan dama kuma mu jayu kan hankalin mutane mu ja hankalin su sabili da doka ta yi tanadi sosai doka ta hana abar huta daji kuma in ma huta ta tashi an ka kashe ta to doka ta hana a bata baya ba a tabbatar da ta mutu ba
duk da yake wannan matsalar ta yi yin kamari a arewacin jamhuriyar Niger irin wannan lokaci na kadawar iskan gabas da busowar sanyin hunturu akwai doka da ta hana haddasa wutar daji kamar yanda latana karan Ilyasu Musa shugaban ma'aikatar gandun daji ta gundumar birnin Kwalli ya mini karin bayani
lalle ita doka ta shekara 2004 to ita wannan doka duk ita ta tanada abubuwa da dama bisa haraka huta shi wanda duk ya haddasa huta da gangan to in anka kama shi doka ta ce mai hukunci na jika 50 zuwa jika 500 da huta 3 na kwaso zuwa shekara 2 na kwaso wanda ya haddasa ta a da gangan to wanda kuma an ka tai kashe huta ya ja da baya shi ho bai kiya ba ya tafi wurin kashi amma in ana kashi in dai ba an kashe huta nan babu ja da baya yaki ne to duk wanda ya bada bayan birkito shi kiwon nan kuma doka ta tanada jika 15 zuwa jika 150 sannan da kwaso na hota 1 zuwa hota 9 shi wanda fa ya zo na
amma an ta wuri yaki
ba a kare ba
yadda makaji
kaji abinda doka ta tanada ba wannan shi wanda kuma anka gargade shi shi a zaman shi anka ce ku taso ku bada hannu hota ta samu yayi zaman shi shi ko jika 30 zuwa jika 300 da shekara hota 2 zuwa shekara 1 na kwaso doka ta tanada shi wanda an ce ku zaburo ku ba mu hannu ga hota daji ta tashi ya kiya
ranka dade mun san irin wannan lokaci yalla wata kila akwai na ja hankali da kuke ma musamman irin drobobi masu tukan motoci ko wanda ke tafiya bisa babur ko moto ko machine suna yawo cikin daji ko bisa kwalta ana shanta ba ana yasuwa kuma wannan abin sai wani bi an juya baya sai kaji ana arga wuta can ta tashi bayan kwana ɗaya ko kwana biyu
duk yawanci inda duka ga wuta ta tashi jikin hanya wuta ga wanda ta tashi jikin hanya to duk mun ka zabura mun ka zo mun ka diba ba a ga wanda ya sata ba akasari duka waɗannan ne masu tahiya da tahi suna yadda guntunta ba masu da tahi ka yadda guntunta ba baka tabbatar da ya mutu ba to iska ne ke hura sai iska shi ta da wannan huta shi hura ta sai ta kama ga cawon nan da shi kenan ga iska ta tahi ta bi iska
muna yi musan wannan matsala ta wutar daji shin wani illa take iya kawo tattalin arziki ko na ƙasa ko na gari ko wurin da wannan abu ya wakana
ita hutar daji ne ce maka annoba ce duk abin da arziki na bisa ƙasa in ta zaka kone shi na ta kai halaka na ta kai kone ta gobara ce wanda kaga an yi gobara cikin gida mutum shi hutar ta tashi cikin gidan shi da kayan shi ƙarshen ta ma har da rayuwa a rasa rayuwa to haka hutar daji ita ma tana da illa sosai tana kone duk abin da ta tarda ita tuwa ne kwarin daji ne duk abin da a bisa doron ƙasar nan in ta iske shi kone shi take tamamai shi
wani gargadi za ka wa jama'a
to gargadin da nake ma jama'a dan Allah dan annabi kamar yadda doka ta tanada ba a ba huta baya inda duk ka gama aikin ka kai unhwani da huta to ka tabbatar da ka kashe wannan huta kakin ka daga ka bar wannan wurin ba a barin huta kunne in kuma har ma hutar daji ta tashi to doka ta hana a tahi ba a tabbatar da ta mutu ba a tabbatar da lalle in kai unhwani da huta to ka tabbatar da malam ka kashe wannan huta ta mutu abadan abada ba ta tashi sannan ka bar wannan wurin mashaya ta ba da Allah da annabi a bar shanta ba ma da tahi ka bar ma shanta ba da tahi inda sun samu hakka zamna wuri guda ka shanta ba ka kashe to duk in ana tahi ana yadda guntunta ba ka gani ana haddasa hutar daji ita huta ba ta son ganganci komai zaka yi in zaka unhwani da huta kakkai ganganci ko gida ko daji
hutar daji na to annati ne
wa mutane da dabbobi da makwari tare da yin barazana ga garuruwan da ke gab da wuraren da take afkuwa shi yasa hukumomi ya kamata su ci gaba da fadakar da al'umma tunda Hausawa na cewa tun za a ake shiri ba sai an dawo ba Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole
shirin bi o e Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa
a kai miki dole
kasuwa a da sashen
masu sauraro barkan ku da warhaka Yau ashirinmu na kasuwa kai miki dole mun leka kasuwar albasa wacce aka fi sani da Onions Market dake garin Aba na jihar Abia inda ba tare da bata wani lokaci ba na tunkari shi shugaban kasuwa Alhaji Salisu dan Wanzam don gano yadda aka fara ita wannan kasuwa mai dimbin tarihi
Tarihin kasuwa albasa a baya faro daga wata kasuwa wanda aka ce ma Ahiyahu ta Ingoro Market shugabannin wannan a wannan lokacin
a wace shekara ne wannan
to yanzu shekara 56 fa shugabannin ta Alhaji Ibrahim Bai Albasa wanda yake dan Kano Sekile Ayyahan garin Kila shine chairman ta lokacin sai Alhaji Garba shi ma ba Kano ne daga ranar local government wani gari da ake cewa Barkun uku din su Alhaji Halidu Liman da Alhaji Haruna Galadima da malam Shaibu sune shugabannin kasuwar albasa a Ingoro Market wannan lokacin ba mu da wurare a wurin Ibo muke aje kaya suna sayar muna to sai aka yi yunkurin tace daga wurin a nemi wuri na Hausawa wanda zamu sauke da kanmu ba tare da mun ba su wani ya sai su muna ba a lokacin wani gwamna na Imo wani gwamnan soja ana kira shi Ahmadu Ikwacha shine yazo da kansa ya ba mu wuri inda yake cewa cemetery market tsohon makabarta lokacin duk wanda aka kai wurin baya tsayawa saboda makabarta ne amma da ya dauko mai kawo mu ya ba mu wurin sai muka gyara kamar daji na ma haka muka gyara muka dora soki albasa sai aka biyo mu sai kasuwar ya cika da kasuwar ya cika aka gigi ne muka zo 2000 ya 2000 muka samu kalubale da wasu Igbo ƴan union suka aza mu na wani kudi wanda ba mu amince da shi ba shine muka ce ba mu yadda da wannan ba kuma muka yi ta rigima da su da muka yi ta rigima akwai gwamna wanda aka yi lokacin na Abia gwamna Uzo-Uzo Kalo sai ya dauko mu ya dawo da mu Obata nan Port Harcourt Express ya dawo da mu wurin muka yi dublotin wurin muka gyara shi bai bar mu haka ba wancan wurin namu yace kuma yana zaman mu biyan da za mu yi da shi mu yi muka nemi mai financial contractor muka shirya da shi ya ba mu abin da zai ba mu muka zo muka gyara wannan da aka bamu inda muke dai yanzu kalubalen da mun ga samu kenan sai kalubale na biyu wannan lokacin kuma da ake gudane-gudane na Abuja na Abidiyafara inan Biafara sun kona mu na wuri shekara biyar da sun ka wuce suka zo kona kasuwan muka sake gyarawa yanzu kuma sati biyu da suka wuce suka zo suka sake kona mu na kasuwa da motoci a halin da ake ciki yanzu babban kalubale motocin da aka kona muna suna nan wurin ba ma dauke su ba babban kalubale wanda muka samu kenan wanda muka huskar a kasuwar albasa amma kasuwar albasa na garin Abba kasuwa ne mai dogon tarihi wanda yake lokacin ba kasuwar albasa a wuri daga NBC Abba suke zuwa saya albasa Alba Abba suke zuwa saya albasa Port Harcourt Abba suke zuwa saya Abba wani kasuwar albasa lokacin gaba daya ha inda ne in ba a kasuwar Abba ba ita ce kasuwar albasa inda an ga ce kasuwar albasa ta albasa ta Abba ita ce kasuwar albasa
eh ita ce cibiyar kasuwanci na albasa nan yankin kudu maso gabas
kudu maso gabas ita ce cibiyar kasuwanci na albasa har gobe
to banda albasa akwai wasu kayan gwari da ake saida ita wannan kasuwar
sai dai doya akwai wasu da suna saida doya da wuri amma har ina wa yanzu albasan da ita ce abun nan
yanzu ina tare da Alhaji Sani Jos wani dillali da kuma sakataren ita wannan kasuwar albasa
Alhaji Sani Jos nawa ne yanzu hakan buhun albasa
to yanzu haka dai buhun albasa muna sayar shi 70,655
ya girman nasu yake
eh to din girman eh ne bambanci idan muka sauke albasa kaman yau tana sabon sauka ne muna sa akan naira 70,000 to idan ya kwana ana iya rage masa kudi in ya kwana biyu ma to kudin sa daban yake da wanda ake saukewa ranar da aka sauke
na ake saida gwalgwajin albasa
eh to gwalgwajin ita ce wanda kamar ta lalace to wacce ta lalace ta fara ruwa haka muna saida ita 20,000-30,000 haka da na 40 abin da hawan hawa ne
yanzu kenan farashin
eh farashin kenan da muke sayarwa yanzu
eh da nawa ake sayarwa
to da kafin wannan rikicin dai abinda ake saida albasa ana saida ita 30,000-20,000 da wani abu
wani rikici kake nufi
wannan rikici da muka yi na IPOB na kwanan nan
na IPOB ko na NSAS
eh to NSAS ne to amma sun gaure ne tare da IPOB din nan yawwa su ne har suka zo suka mana irin wannan ta'addanci na kona konan motoci haka da shaguna
shine janyo wannan hawa-hawa da farashin
abin da ya janyo hawa-hawa albasa kenan saboda duk wanda kace ya dauko albasa ya tawo da ita garin Abba tsoro yake ji baya so ya shigo da ita to shi yasa ba kowa ne ke da shigo cikin garin Abba ba dalilin da isa Abba farashin ta ya hau kenan
to ku a matsayin ku na dillale kukan auna wa mutane albasa a kwano da loka ko ya ne kuke yi
eh to mu gunguna muke sayarwa suna zuwa su siya ne idan suka siya su kuma sai su je su kasa a waje suna sayarwa a ɗaya haka amma nan kasuwa mu da muke da shi buhunhuna muke sayarwa
kana da masaniya nawa na ake saida su loka da kuma su kwanon albasa
eh inda suke sawa kwanduna suke sawa kamar guda duk buhu yana kwanduna kamar guda huɗu haka so a kwandunan nan kowane kwando suna iya saida shi naira 20,023 sannan akwai roba da suke dan sawa irin roban fentin nan karami su kuma rebun fenti da suke sawa karami suna sai da shi 4,500
yanzu hakan kenan
a yanzu haka halin da muke ciki
daga nan sai na nufi zaurin direbobi masu dakon albasa daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya zuwa wannan kasuwar, inda na samu ganawa da wani babban direban tirela.
Ya sunan malam Haruna Siniya. A matsayinka na direban dakon albasa, daga wani gari kake dakon albasa zuwa nan Onions Market Aba?
Gaskiya dakon albasa, muna dakon albasa daga Sokoto zuwa garin Abba, muna yi daga Kano zuwa garin Abba, muna yi daga Gombe zuwa garin Abba.
Duk inda dai albasa ta samu za ku je ku dauko ta?
Duk inda albasa ta samu, in dai a Najeriya ne muna ke zuwa mu je mu dauko ta.
To nawa ne kuke dakon albasa daga waɗannan garuruwan zuwa nan Onions Market Aba?
Na dakon albasa sun kai 650,700 yanayin mota, wani mota ta ɗaukan 700,000, wani mota ta ɗauka ana biya 650,000 duka yanayin mota, yan motan kamar kyau ne ta iya ɗaukan kamar 700,000 ko sama da haka ma duka ana ɗauka.
Yanayi ne ya janyo haka ko dai da can ma haka ne ake ɗauka?
Yanayi ne da ya zo haka, kuma kasan da mota ma akwai motan da yana da wani motan yana da ƙarfi, wani kuma ya ɗan kwanbi ana amfani da haka ko ba haka ba. Ya wato duka yanayin moto, wani yana ɗaukan kan 900,000 ma, wani yana ɗaukan sama da haka ma, duka babu yanda ba a ɗauka.
Naira 900,000?
Aiko, daga nan Sokoto zuwa garin Abba.
Kenan abinda muka tattaro daga kasuwar albasa Onions Market da ke garin Aba na jihar Abia. A madadin shi shugaban kasuwar Alhaji Salisu Dan Wanzam da sakatarensa Alhaji Sani Jos, da kuma duk waɗanda suka taya ni haɗa wannan shirin na wannan makon, ni Alfonso Sokorigo yake ce muku sai wani mako cikin ikon Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki done, kasuwa akai miki done, kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu, kasuwa akai miki done, ya ta America ga mu shirin biciko mana gahir, kasuwa akai miki done, farashi kan hau kan sauka, kasuwa akai miki done.
Masu sauraro, kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin, amin, summa amin ya Allah. Amin, amin, summa amin ya Allah. Ku gode kunuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa.
A cikin shirin namu na wannan makon, za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ga Dr.
Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu, wadda iyaye ba lallai ne su dauke shi cewa zai zame musu wani abu ba, amma daga baya zai iya zame musu cuta. Misali akwai cututtuka wadda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan. Abubuwa ne kamar cututtuka, misali ciwon suga
tun yaro
na, tun ma jariri na ciki. Ciwon suga misali nake baki guda ɗaya kenan. Akwai kuma wasu magunguna da za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunna za su iya taɓa shi. So misali kamar yanzu wadda zai sha, wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine. A yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care, amma yanzu an daina saboda sukan taɓa lokacin da kunne yake girma. Akwai magunguna da dama wadda kusan yawanci likitoci sun san da suna taɓa halittar su. To in kika ɗau wannan kin ga tun daga ciki kenan, wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo ya tsallaka ya taɓa yar. Akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan, ko German measles, ta yi kama da kyanda ta mu amma manya ne suke yi. So tana iya tsallakawa
ko ba cikin pox
ba. ba chicken pox ba, ita wannan rubella sunanta, dukansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus. Yawa, za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro. So idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro, abu zai iya samun sa. Zai iya samun sa, misali idan ya dade numfashi ba akwai abin da muke kira severe bus asphyxia, saboda rashin isasshen iska a jinin sa. So tana iya taba kwakwalwar shi, to kuma har da sassan ji. So yana iya fitowa a haka, saboda akwai wanda ma suka shawuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy. Zaki ga yaro ba zai iya zama ba, ba zai iya komai ba, jikin sa ya shika. Yawa, lakan ta taba ma ta kwakwalwa, saboda haka sai kiga har jin ma ba zai iya samu ba. Zaki ga ba sa iya rarrafe da wuri, ba sa iya zama da wuri, ba sa iya tuni.
Idan aka samu wannan,
ban tarin
numfashi kawai, idan aka samu wannan aka haifi yaron, ana iya magance matsalar?
Yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri, wanda suke sassan kananan yaran an dauke shi tun suna ƙananu suke ba su magunguna. Akwai sashin su gura na neonatal neurology, su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu pediatric neurologist. Zaki ga ane musu gashi, ane musu waye, wanda iya wanda suka samu irin wannan, zaki ga sun dade har girma ma za su kai, suna fama da larurar. Zaki ga ko yaro zai taka ko zai tafi, ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba.
Za ya magance shi kwata-kwata?
Gaskiya yawanci by definition ma inda zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non-progressive brain, hypoxic brain injury. Da kin ga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba, amma iya labarin da zai tsaya kenan. Wanda ya taɓa kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne, yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki. So akwai kuma wannan abun da kowa ya sani, jaundice da take kama ƙananan yara, neonatal jaundice, ita ma tana taɓa musu ji. Yaro ga ya jaundice ya warke, amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai, wanda suke kenan wajen wata daya. Sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda, kamar hangun, yawa, sankarau, duk wanda ya kama yaro ki ga zai iya taɓa jinsa. Saboda haka sai kika akwai kuma wanda dama a ginin ne, ginin halitta haka yake, kowanne wata akwai abin da ake ginawa, za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba. Kamar masu cindo nake miki misali, cindo ƙarin yatsa shida, to kin ga su ma sassan halitta na can ciki ɗin ma sukan iya samun ƙari ko rage. So sai a haifi yaro da shi ma ba za a gane ba. Saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a ɗaki tana da ƙaramin yaro ta gabe farka, ba ya kamata ta san cewa miwa baya ji sosai, tunda akwai waɗanda za a iya kawo su ga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu, ko da ba su ji ba kuma haka ilimi ya ga an raine su, ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba, kamar sun rabu da sauran duniya. So shi ne, so za mu iya kallon su ta haka. So in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cututtuka, akwai magunguna, da kuma wasu cututtukan na wadda uwa suka shafa, duk za su iya taɓa ji.
Na yi kura ya ban likitocin duniya waɗanda ba su dare ko sabira, irin waɗanda ba rani ko damuna ban ɗauke da yanayi ba guda ɗaya.
Wannan ɓangaren ji kenan, saboda shi kunne aikinsa guda biyu ne. Akwai harka ta balance, tsayuwa daidaituwa, in ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu. So akwai cututtuka wadda
kunne yana sa jiri idan bai daidaitu ba,
kunne ai shi dama aikinsa biyu ne, da jiri ai balance ya sa kaka daidaito a tsayuwar
da kake
kwarai kuwa da kuma jin magana, aiki biyu Allah ya kirkire shi ma. So wannan sassan sun fi taɓa ɓangaren ji. Akwai kuma wasu cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai,
misali
kamar akwai abin da muke kira Meniere's disease, duk da ba ta da yawa a yara, amma wasu yaran sukan iya samu, inda yaro ma ba zai iya gaya muke yana jiri ba, sai dai ke ki lura a matsayinki na mahaifiya, ba zai iya gaya muke yana jiri ba, amma yakan kama su. Ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jiran, wasu zaki ga ba za a damu da su ba, wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa, sai ya yi hankali sosai, ya tara hankali zai ce ai shi ya daɗe yana yin jiri. Su wannan sashi ne daban, wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa, musamman ƙwayoyi na magani za su iya taba shi masu san, saboda haka aka gina su guda biyu. Shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa. So yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jaridu da jinin za ki ga bashi da yawa a yara.
Jinin ruwa to rashin ƙarfi ne a takaice.
A'a rashin dai tsayuwa daidaita jikinka kana tsaye. Sai ka ji hajijiya.
Kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar.
To ai shi ne wani yaron za ki ga kana zaune da shi kansa. Yana haka ko kuma ki ga ido. Ana iya ganewa haka ko ido ki ga yana dan kadawa. Because sake yake idan bai iya tsayawa ba ko a kwance yake ta kama shi a ido ne zai kada. Saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu.
To idan aka samu irin wannan matsala akwai magani?
Akwai wacce jijiyoyin cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi. Misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi yau da gobe an rasar rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda can abun na ciki ya ɓaci. Abun da muke kira cochlear implant shi ne wani electrode ne wani
jijiya.
To ai kiran su jijiya da Hausa electrode. Shi ake muke zura a cikin kunne. Can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da
wanda ake cewa
dodo. Shi dodon kunnen ki san wanda Bahaushe yake faɗa shi ne abinda yake taba sunan sa timpanic membrane. To amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar dodon koɗi sunan shi cochlear. To shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar. Muka zira shi bishiyan wannan nan da ɗaya tun dama ita ke ɗaukar ƙara kuma wanda iri ne ya danganta da yanayin ƙara ko daga sama ne ko daga ƙasa. To muka zira shi ya murda idan ƙarar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi saƙon sai kai ma ƙwaƙwalwa. So kinga aka musu wannan wannan kuma sai kinga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya ƙara masa ji.
To a nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarashin tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta. Da halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da Majidu da Gaskrashin da ta hada mana a shirin ni ce Aisha Tsile ku kasance cikin koshin lafiya.
Ya Ubangijin sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe.
Yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi.
Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin nasihar Lahadi. Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji, fadin cocin Katolika ne a Diocese na Yola, jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya. Ina aiki a makarantar sakandare ta Tsarkaka Augustine da ke cikin garin Mayo Balwa. Yau ina yi mana kira domin mu ba da hankali ga rayuwa ta tsarki. Ta yaya za mu yi wannan? Da farko dai a zamanmu na masu bi ko a cikin Musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu ba da hankali akan zaman tsarki. Wata tana ɗaya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini. Amma a takaici shi ne mutane da dama yau sun fi ba da hankali a kan yin tsarki fiye da zaman tsarki. Yin tsarki ya shafi abinda ido na iya gani ne kawai. Amma zaman tsarki ya shafi abinda zuciya ke tanadi, wadda ke kuma inganta zaman salama, jin ƙai da ci gabar al'umma. Zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya. Mutum mai zaman tsarki shi ne wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah, yana kiyaye su dare da rana, gama ta yin haka yana tabbatarwa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi. Manufa a nan shi ne duk wanda baya zaman tsarki ko ya yi tsarki banza ne, domin ka'idodin mutum da al'adun mutane ne suka sha masa kai. Saboda haka masu sauraro, idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma, to ya wajaba mu ba da hankali akan manufar zamar almajirai na Ubangiji, wanda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa annashuwan banza da almubazzaranci, yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci, sannan kuma mu yi ƙoƙari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama. Allah kuma ya sa mu dace, amin.
Sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi inda da za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.